نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبركم لساك سادوا وانا مسلا شيمي تارن البركة مسلا شنغ اللغة لكينا جكين غلوم بوشي أجهر بوشي وانا يمشي مي البركة نجوماء يو شاهدو غوت الرمضان لجر المائكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دائرة لليه لتلاتين تكوس wanda kuma yake daidai da tara ga watan 6 miladiya ta 2017 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin surati maryam alaiha salam kamar yadda al'adar wannan majalisi ta gudana mukan ansa wasu daga cikin tambayoyin ku kafin mu shiga karatu to ga kadan daga cikin tambayoyin da muka samu wannan tana tambaya take cewa ta kasance tare da antinta to amma ba ta kyautata mata saboda haka komai ta ajiye sai ta dauke to shine yanzu gashi ita antinta ta tara su to yanzu abin gido yana damunta game da abin da ta dauke mata na kudi yaya za ta yi to a kaida an ka dauke wa mutum kayan sa in yana nan da ransa ka bashi kayan sa in baya nan to akwai magadansa ka danka abin zuwa ga magadansa idan babu magadansa to anan ne zaka yi tasarrufi da abin kai a karan kanka zaka san yaya kamata kai da abin ta hanyar ka fitar da shi ka ba wani sadaka ka ba da shi sadaka a madadin shi mai abin wannan shine abin da zaka yi a da can lokacin da ake da baitul mali ana mayarwa zuwa ga baitul mali amma yanzu ba inda za ka je ka je ka kai shi karamar hukuma to karshe wanda ka je ka danka wa shi zai cinye ana da wahala ya shiga wani asusun baitul mali na karamar hukuma da kake ciki to kaga irin wannan sai kai wa mai abin sadaka da wannan tare da neman Allah ya gafarta maka tare da neman gafara domin wannan laifin da ka yi shi ko da ka fitar da wannan kudin ka bayar ba wai ka kankare wa kanka wannan laifin ba a laifin yana nan na kayi abin da Allah bai ce kai ba ka taba kayan wani saboda ka za ka yi ta neman gafara aka je lahira kuma wataƙila Allah subhanahu wataala ya shiga tsakaninka kai da mai abin ya yardar da mai abin ta hanyar ya bashi abin da zai yarda da shi sai wanda da yake cewa yana tambaya akan sahihancin wannan hadisin da ke cikin littafin tarihul khulafa Usayd ibn Safwan wanda ya ruwaito cewa sayyidina Ali radiyallahu anhu ya yi waɗansu yabo a kan gawar sayyidina Abubakar har guda 105 kuma a gaban sahabbai to ban san wacce ruwaya ce wanda yake nufi yabo dai na fahimci yana nufin ya yi baitoci na wake kafin a ɗauke sayyidina Abubakar na yabansa har guda 105 sahabbai suna tsaye to gaskiya wannan ruwayar dai in akwai ta ma ba na jin ingantacciya ce da kuma ban dai san akwai ta ba amma in har akwai ta ma ba ingantacciya ba ce cewa an bar gawarsa shi kuma yana ta raira masa waƙoƙi har 105 na san dai Usayd akwai ruwayar Ibn Asakir take cewa Usayd Ibn Safwan yana cewa wallazi ja'a bil haqqi wa saddaqa bihi yana cewa wa saddaqa bihi shine Abubakar wallazi ja'a bil haqq shine Annabi sallallahu alaihi wasallama wa saddaqa bihi wanda ya gaskata shi kuma shine Abubakar amma cewa yayi baituci 105 kuma ban san menene ake so a fahimta da karkashin wannan ba sai kuma maganar cewa hadisin da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna Allah tabaraka wa ta'ala ikhtarani wa ikhtara li ashabi faj'ala li minhum wuzara wa ansara faman sabbahum fa alayhi la'natullahi wal mala'ika wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu yawm al qiyamati sarfan wala 'adl. Wannan hadisi ne amma bai inganta ba, hadisi ne mai rauni, hadisin bai inganta ba. Tabarani ya fitar da shi a cikin al-Mu'jam al-Kabir amma yana da rauni, sanadin sa yana da rauni. Sai shi kuma wanda yake tambayar cewa shin ya halatta mutum ya rika fadin astaghfirullah ko subhanallah bayan kuma yana ana sauraron tafsiri ko wa'azi? To mutum da ya zuciya ɗaya ce da shi, ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi, saboda in har yana sauraro kuma yana iya sauraro yana kuma tasbihi duka, wato kwalwar tashi zuciya tashi za ta iya haɗa duka biyun, wanda zai wahala shikenan. Amma ba zai yi yana ba da hankalinsa kan abin da ake faɗa ba, kuma yana tasbihi shi ma tasbihin yana ba shi hankalinsa. Tasbihi shi ne abin da kake faɗa tare da halartun zuciya, wannan shi ne afdalul tasbih. Ka furta da harshenka kuma zuciyarka ta rika halartun abin da kake faɗa, kana faɗa astaghfirullah ko subhanallah tare da abin, kana jin abin da kake faɗa, kana fahimtarsa. Amma ba wai bakinka ya ta fitar da wani sauti ba wanda kuma hankalinka baya tare da shi, wannan ba shi ake kira tasbihi ba. Saboda ko da kana subhanallah amma hankalinka baya tare da kai, hankalinka yana gurin mai wa'azi ko mai karantarwa, to zai zan subhanallah din taka kawai dai bakinka ne yake furtata, amma babu ita a zuciyarta, babu ita a zuciyarka. Saboda ka kai haƙuri wannan zaman ma da kake yi kana sauraron abin da ake faɗa na ayoyin Allah, da abin da ake karanta maka na maganganun manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama, shi kansa ibada ce, shi kansa wannan zaman ka tsaya ka saurara ibada ce. Qur'ani ake karantawa, idza qura'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, shi ake karanta alqur'ani ku tsaya ku saurara, ku yi shiru ku saurara domin a yi muku rahama. Saboda haka shi kansa zaman ibada ne, sannan kuma kake da lokacin da ba wannan ba sai ka yi ta tasbihin a cikinsa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا.
الله سبحانه وتعالى يلا شي قبل باب الأبار قصر مريم عليه السلام لكم هيور النبي إيسى عليه السلام أجيا منفرجين abin da ya wakana bayan Maryam ta ɗauki cikinsa, cikin nan ya yi wata tara kamar yadda kowane ciki yake yi. Lokacin haihuwa ya zo, ga zafin haihuwa, ga kaɗaici, ga kuma damuwa da take ciki, saboda haka ta je gindin wani kututturen itacen dabino domin naƙuda ta zo mata, ta jingina da wannan kututturen itacen dabino. To shi ne sai wannan abin da za ta haifa, ɗan da ta haifa, sai ta je yana kiranta, shi ne fanadaha min tahtiha Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, ya kirawo ta lokacin da ya faɗo ƙasa kafin ma ta ɗauke shi, sai ta je ya kirawo ta yana cewa da ita, Allah tahzani, kada ki damu, kada ki baƙin ciki, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, ubangijinki ya sanya miki ruwa mai gudana a karkashinki, wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati, ki girgiza kututturen dabino ki girgiza kututturen wannan dabina to saqit alayki rutaban janiya zai jefo miki ko za ta jefo miki dubiyar dabino wanda yake nunanniya da muka ce wannan mai kiran a bisa tafsiri mafi inganci shine annabi isa alayhi salam ba kamar yadda wasu suka ce jibrilu ba annabi isa alayhi salam shi yake kiranta yake mata wannan maganar yake lallashinta yake kwantar mata da hankali sannan yake gaya mata ga wani abu har ila yau wanda shi ba wata karama ce ubangiji yake mata ta hanyar ya samar da ruwa a gurin da babu ruwa shine qad ja'ala rabbuki tahta kisariya gurin da ta tsuguna za ta haihu ba gurin da ruwa yake bane za ta je gurin da ruwa yake mata tsuguna ce za ta haihu saboda gurin da ta tsuguna tana haihuwa ba ruwa amma Allah subhanahu wataala ya kubo da ruwa a lokacin sannan bayan ga haka tuttura dabino busasshe aka ce ta je ta girgiza shi zai zubo mata da ƴaƴan dabino rutsabi waɗanda yake nunanne sabon ƴaƴan dabino kuma nunannu dan ta samu abinda za ta ci ta sha kuma hankalinta ya kwanta ya ce da ita fakuli washrabi wa qarri aina don haka ki ci ki sha ki yi farin ciki ko kuma hankalinki ya kwanta wa qarri aina to ki yi farin ciki hankalinki ya kwanta shine ma'anar qarri aina qurratu aina aina li qurratu aina li wa lak lokacin da matar fir'auna ka mata annabi Musa alayhi salam take cewa la taqtulu kanku kashe shi kicewa qurratu aynin li walak zai zama farin ciki gare ni da kai kalmar qurratu ayn aqarra Allahu aynahu larabawa suna amfani da ita don su nuna farin ciki kuma su nuna kwanciyar hankali da nutsuwa duk inda kaga an samu farin ciki to akwai kwanciyar hankali idan babu kwanciyar hankali to ba farin ciki don haka duk abin da sanda aka ce aqarra Allahu aynahu addu'a ce ake wa mutum ya samu farin ciki kuma ya samu nutsuwa tare da farin ciki akwai sanda wata mata ta shigo wajen wani khalifa cikin abin da khulafa da Banu al-Abbas sai ya tsawace ta ya mata tsawa sai take cewa atamma Allahu ni'matak wa aqarra 'aynak to duk sai mutanen da ke gurin suka fahimci addu'a ta yi masa cewa Allah ya cika masa ni'imarsa da duk inda aka ce Allah ya cika masa ni'imarsa addu'a ce to magana ce mai dadi wali yutimma ni'matahu alayka kamar yadda annabi Yaqub yake gaya wa Yusuf alayhi salam lokacin da ya mafarki dan Allah ya cika maka ni'imarsa ce atamma Allahu ni'matahu alayka wa atamma Allahu ni'matak Allah ya cika maka ni'imarka wa aqarra 'aynak kuma ya faranta maka ranka wannan ibarar a zahiri abinda suka fahimta kenan shi kuma sai fahimci cewa mummunar addu'a ta yi masa duk da gashi zahirin ibarar addu'a ce mai kyau atamma Allahu ni'matak wa aqarra 'aynak kuma atamma Allahu ni'matak yace abinda take nufi anan al'amari da ta barbare domin duk sanda abu ya cika to zai fara ja da baya kuma saboda haka idan al'amari da na samu gamu na samu wato ya cika tsuntsab to zai fara ja da baya idza tamma shay'un bada naqsuhu taraqqab zawalan idza qila tam duk sanda wani abu ya cika to zai fara kuma raguwa ne taraqqab zawalan ka jira gushewar abu idza qila tam duk sanda aka ce ya cika ce to da tace atamma Allahu ni'matak tana nufin in fara ci baya sannan wa aqarra 'aynak tana nufin askana Allahu 'ayni bil 'ama tana nufin Allah ya nutsar da zuciyata da makanta saboda ka wani lokaci sukan juya maganar sai ta koma ba yabo ba amma dai a zahirinta duk sanda aka ce aqarra Allahu 'ayna fulan ana nufin yabo ne cewa qurri 'ayni fa kuli washrabi wa qarri 'ayna wa qarri 'aynan ki ciki sha kuma ki farin ciki hankalinki ya kwanta saboda ka abubuwa guda uku wanda su ne duk wani mai dan adam mai rai yake bukatar su yana bukatar ya samu iskar da zai shaka yana bukatar ya samu ruwan da zai sha yana bukatar ya samu abincin da zai ci sannan kuma kwanciyar hankali domin kwanciyar hankali ita za ta sa duk waɗannan abubuwa ka more su inda ba kwanciyar hankali da ci da sha din ma ba za ka more su ba to a farko Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa ya samar mata da ruwa shine karam shine abu na farko sannan abu na biyu ya samar mata da abinci qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya shine ruwan da aka fara samu sannan aka ce wa huzzi ilayki bi jir'in nakhlati tusaqit alayki rutban jariya saboda aka sai da aka fara samar mata ruwa sannan kuma abinci saboda muhimmancin da ruwa yake da shi domin an sani cewa a rayuwa waɗannan abubuwa guda uku iska sai ruwa sai abinci haka suke a jera wajen buƙatar muhimmanci shi yasa ita iska Allah subhanahu wataala bai mallaka wa kowa ita ba ya kamata a sake saboda mutum ba zai iya jurewa zama ba iska ba sannan sai ruwa shi kuma ruwa sai ya zama na ana mallaka shi zuwa ga mutum amma kuma baya zama a hannun gaba ɗaya wani wasu su mallake ruwa duk yadda za a yi za a samu ruwan sha ko da ko ba yadda ake so amma dai za a samu kuma ba a samu aka tono a ƙasa ba Allah zai saukar da shi ta sama in bai saukar da shi ta sama za a same shi a ƙasa saboda haka sai ya zama Allah ya mallakar da ruwa ga mutane amma ba kamar yadda mallaka da abinci ba abinci ana iya mallakar da shi ga mutane shi yasa sai ya wahala har a shiga abin nan saboda me saboda mutum na iya haƙuri bai ci ba tsawon wata guda ma yana iya juriya bai ci ba gwargwadon irin yadda jikinsa ya ajiye abin da zai ci yadda sauran sassan jikinsa musamman kwakwalwa to ruwa kuma ba zai iya zama wata ɗaya bai sha ruwa ba ƙarancin ta kwana uku zuwa kwana goma iska kam wannan ba zai yiwu ba saboda haka yau da a ce iska a hannunka take kai kake ba ma wani iska da yake shaƙa a ƙarƙashinka yake iskar da yake shaƙa kake ba shi sai kai fushi sai ka riƙe iskarka to kafin ka huce fa ƙarshe ya mutu amma da za ka riƙe abincinka ta yi waje ya yi wara a waje ya samu ta yi yana zaune ma wani ya zo ya ba shi amma iska idan ya zama wani na da mallakar ta to akwai matsala shi yasa sai iska ta zama ita ba a hannun kowa take ba ruwa sai ya zama ana iya mallakarsa amma ba za a iya mallake shi sosai ba za a iya mallake shi duka ba zai zama dai akwai shi ko yaya abinci kam wannan shi sai aka mallakar da shi zuwa ga mutane don kowanne gwargwadon muhimmancinsa a nan za mu ga ubangiji subhanahu wataala ya ambaci ruwa ne da farko qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya sannan daga baya aka ambaci abinci amma da aka zo wajen ci sai aka ce fakuli washrabi tunda galibi sai mutane sun ci suke sha an zo ci duk da muhimmancin ruwa ba shi ake fara sha ba ana aje shi sai bayan an ci to tunda yanzu maganar ci ake ba maganar wanne ne yafi muhimmanci ba maganar ci kuwa akan fara gabatar da cin abinci ne sannan a sha ruwa wasu malikitoci suna cewa in kana cin abinci kar ka sha ruwa sai ka gama sai dai idan mutum shaƙewa yi wannan kuma wani abu ne daban larura ce to shi yasa a nan sai aka gabatar kuma da ci sannan sha shi yasa duk inda zancen ci da sha yanzu za ka yi an gabatar da kulu sannan a ce washrabu ku ci ku sha saboda cin ake fara yi sannan a sha amma wajen muhimmanci ruwa ya fi muhimmanci shi yasa sai aka fara samar mata da ruwa kafin a samar mata da abinci sannan ya ce fa in ma tara inna min al-bashari ahadan to idan kika ga wani mutum cikin mutane kika ga wani mutum guda ɗaya cikin mutane fa quli to ki ce inni nazartu lirrahmani sawman lalle ni nayi wa Allah bakancan azumi falan ukallima al-yawma insiya ba zan yi wa wani mutum magana ba a yau Allah subhanahu wataala ya gaya wato ta hanyar shi wannan dana ta Annabi Isa alayhi salam ya faɗa mata abinda za ta yi a buƙatunta na wannan lokacin da kuma yadda za ta yi in ta je ta haɗu da mutane a buƙatunta gashi nan qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya sannan wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati wannan buƙatunki na abinci ne yanzu kenan sannan kuma ta ɓangaren mutane sai ya umarce ta cewa idan ta je ta ga mutane to ta gaya musu cewa ta hanyar ishara ko ta hanyar magana cewa ta yi bakancan magana walan ukallima al-yawma insiya a yau ba zan yi wa kowa magana ba a nan za mu ga Annabi Isa alayhi salam yana gaya wa mahaifiyarsa Maryam alayhi salam cewa kar ta tsaya ta ce za ta yi jayayya da mutane yayin da ta je musu da wannan jariri suka fara surutai kata ce za ta yi jayayya wajen ta kare kanta wajen ta yi bayani a fahimci cewa ɗan nan ta same shi ba tare da miji ba ba tare da wani namiji ya kusance ta ba domin wannan wani abu ne zai yi wahala mutane su gamsu zai yi wahala ko wani irin dalili za ta kawo ko wace irin shaida za ta kawo akan cewa ita fa ta samu dan nan ba tare da namiji ba zai wahala a yadda da ita saboda haka sai yake gaya mata cewa to kar ta tsaya bata lokacinta wajen ta ce za ta mayar musu da martani ko za ta ba su hujja har su gamsu cewa dan nan haka Allah ya bata shi ba tare da miji ba don haka ta bar maganar a gurinsa shi shi yasa malami suka ce wannan shi yake nuna maka cewa shi ne mai maganar shi yasa da aka je can sai ba ta yi maganar ba saboda ta tabbata cewa zai yi magana da suka kawo tuhuma fa asharat ilai sai ta nuna shi ta ce ga wannan ta nuna shi da dan yatsa ta nuna cewa su tambaye shi a cikin maganarta don haka abu ne mai wahala a mace ta zo da ɗa ba ta da miji ba ta da aure kuma ta ce haka nan ta same shi ba tare da ta yi zina ba ba kuma aure ta yi ba zai wahala abin nan shi yasa sai ya zamana Allah subhanahu wataala ya sanya abin da zai kubutar da ita wata mu'jiza ce kamar ta haihuwar yaron kamar yadda aka haifi yaron ta hanyar mu'jiza to da wannan da irin wannan mu'jiza Allah subhanahu wataala zai kubutar da ita a nan yake cewa faquli ki ce musu to faquli dinnan in ba ya zamana faquli ki fada da bakinki wanda shine kaulin jumhur sun ce faquli an ce ta fada magana da za ta yi a nan ba ta cikin abin da zai biyo bayan azumita wato a lokacin ne take gaya musu cewa to ta sanar da su fa azumi za ta yi don haka daga yanzu ba za ta ƙara magana ba don haka wannan maganar ba ta shiga cikin abin din hana ta ta yi magana din ba don haka jumhur suna ganin faquli a nan alqaulun ne bil alfaz ta yi amfani ne da lafuzza ta furta magana ce ta ce da su inni nazartu lirrahmani sawman walan ukallima alyawma insiya magana ta fitar ta fada daga lokacin ne azumin ta ya fara kuma saboda haka daga lokacin babu wata magana da ta yi fa asharat ilai sai ta ci gaba da nuna musu da hannu tana nuna musu da dan yatsa wasu suna cewa ta hanyar ishara ce za ta gaya musu cewa azumi take ba za ta furta ba domin in ta furta suka ce ai ya warware maganar cewa tana azumi to amma maganar jumhur ita ce zahirin aya cewa ta fara furta musu cewa tana azumi ko za ta yi azumi ba ta yi wa kowa magana ba daga yanzu to daga lokacin kuma sai ya zamana ta bar su da yaron sai dai ta nuna musu shi duk abin da suka nema wajen ta na hujja ta nuna musu yaron akan su tambaye shi shi zai musu bayani sunna ce a wajensu ko ibada ce a wajensu a wancan lokaci idan mutum yana azumi ya yi azumi na ya barci da kuma magana al-imsaku an al-akli wal kalam in zai yi azumi to yana azumi ko baya magana wannan a wajensu ibada ce suna bautar Allah da wannan suna bautar Allah da wannan shi yasa muka zo tafsirin abin nan na annabi zakariya alaihi salam lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce ayatuka allati tukallimu an-nas salata layalin sawiya فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية مكتشي أنن يا موسى بياني يا موسى إشارة شوى سي تسبيه ستقبل تسبيه دنك ستاة شوى ونن شرون ديي نئرن أزمين دا سكييني سنوكا ينا تكين أزميني تشين يكي موسى إشارة با ونبني ونا أبني دبن الله سبحانه وتعالى يا هكون تا أكنسا نتشوى إدن ألامر matarsa ta samu ciki ya tabbata to zai ji ba zai iya magana ba sai dai kawai ya iya tasbihi ya iya ambaton Allah amma ba zai iya magana ba saboda haka wannan rashin magana tashi ba irin wacce suke yi bane idan suna azumi na mutum a karan kansa radin kansa ya ki magana saboda yana azumi to wannan abu ne wanda yake a wajensu har a jahiliya an samu wannan cikin laraba su rika yin wannan shi yasa a musulunci aka samu wadanda suka zata cewa za a iya yi kana azumi ko baka kula kowa baka magana ka hada azumin rashin ci da kuma azumin rashin magana Imam al-Bukhari ya fitar a cikin littafin sahihi da muwatta na Imam Malik hadisin Abdullahi dan Abbas yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana yana tsakiyar huduba sai ga wani mutum tsaye ya ki zama ana ta huduba a masallaci amma shi kerere tsaye ya ki zama sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ce wannan mutum fa sai aka ce ai wannan sunan shi Abu Isra'il nazara an yaquma wala yaqud wala yastadil wala yatakallam wa yasu yayi bakance ne yayi wa Allah alkawari cewa zai yi tsaye cikin ba zai zauna ba, sannan kuma zai shiga inuwa ba, ba zai yi wa kowa magana ba, kuma zai yi azumi. Saboda haka shi ba kancan da yawa Allah, alkawarin da yawa Allah kenan, bautar Allah da zai yi ta wannan hanyar kenan, tsayuwa da rashin zama da rashin shiga inuwa da rashin kula kowa da kuma yin azumi. To shi ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce murhu falyatakallam walyastadhilla walyaq'ud walyutimma sawmahu, ka umarce shi yayi magana, ya bude bakin sa yayi mutane magana, kuma ya je inuwa ya zauna, sannan kuma ya karasa azumin sa. Wato duk waɗancan alƙawarra da ya dauka ya rushe su, na cewa ba zai magana ba ya bude bakin sa yayi magana, na cewa ba zai zauna ba ya je zauna, ba zai shiga inuwa ba ya shiga inuwa, Allah baya buƙatar irin wannan ibadar tashi. Saboda ka a shari'ar mu bai halatta ba, in a shari'ar su ya halatta to mu a tamu bai halatta ba, mutum kawai ya ja bakin sa ya tsuke ya ce yana yin wata ibada ta shiru, ibada sunanta ibadar shiru. Saboda ka ba zai kula kowa ba, zai ce kowa kanzil ba, sai dai ai ta masa magana yana gunguni ko yana nuna da dan yatsa, ai magana na kusa da shi ya ce ai yayi alƙawarin ba zai yi magana bane, saboda yayi wa Allah alƙawarin haka. Shi yasa ibnu Mas'ud da yaga irin wani irin wannan yace sai ya matsa masa sai yayi magana. Imam al-Tabari da al-Bayhaqi sun fitar da kikkiawar salsala daga Haritha ibn Mudarrir, yake cewa wata rana ina gaban Abdullahi dan Mas'ud zaune, sai ga wasu mutane guda biyu sun zo, sai ɗaya ya ce assalamu alaikum, ɗaya kuma sai ya ƙi sallama ya yi gum. Sai ibn Mas'ud sai ya tambaye shi, masha Allah, kai me yasa bai ka dan uwanka ya yi sallama amma kai ka ƙi? Fa qala ashabuhu, sai wanda ke zaune da shi suka ce ai halafa Allah yukallima an-nas al-yawm, ai rantsewa da Allah cewa yau ba zai ce wa kowa komai ba, zai magana ba. Sai Abdullahi ibn Abbas ya ce kallim an-nas, kai yi wa mutane magana, buɗe bakinka kai mutane, wa sallim alaihim, yi musu sallama. Fa inna tilka imra'atun alimat anna ahadan la yusaddiquha annaha hamalat bighayri zawj min ghayri zawj, ce waccan mata, wato yana nufin Maryam alaiha salam, da aka ce inni nazartu lirrahmani sawman, ita abin da ya faru gare ta tayi ciki ne, saboda haka ta tabbatar da cewa babu wanda zai gaskata ta cewa ta samu ciki ba miji, don haka in ta yi magana ma ba sauraron ta za a yi ba. To kai menene matsalarka da ba za ka yi mutane sallama ba, za ka kula su ba? Ita tana da wata matsala ne da in ta ba furta magana ba sauraron ta za a yi ba, ba yadda za a yi da ita, saboda magana ta ba ta da amfani. Amma kai me matsalarka? A wani fazin Imam al-Baihaqi Abdullahi dan Mas'ud yake cewa bisa ma qulta, maganar da kai na cewa ba za ka kula mutane ba, za ka yi mutane magana ba, tir da wannan abu da kai. Inna ma kanat tilka imra'atun qalat dhalika li yakuna laha udhrun, wannan yana nufin waccan mace ce, yana nufin Maryam alaiha salam, waccan mace ce da ta faɗi haka cewa ba za ta yi wa kowa magana ba dan ya zan wannan uzuri ne gare ta. Wa kanu yunkiruna an yakuna waladun min ghairi zawjin wala zinan, su kuma a lokacin ba za su taɓa yadda cewa ta haihuwa ba miji ko ba zina ba, tunda har ta haihuwa ba miji to zina ne. Don haka kaga ta zauna tana tattaunawa da su, sai ta gamsar da su, ta ba su hujja, ba yi da wani amfani. Don haka ce ita ba za ta yi magana da kowa ba, amma ga shi jaririn nan su tattauna da shi. To amma kai meye matsalarka? Ba ka da wannan matsalar. Saboda haka fasallim, zo ka yi wa mutane sallama, wa murmil ma'rufi wanha anil munkari khairun laka min zalik, ka yi magana ka yi umarni da kyakkyawan abu ka hana mummuna ya fi maka alkhairi, da ka kame bakinka ka ce ba za ka yi kowa magana ba. Al-Fakihi a cikin akhbaru Makka da Al-Baihaqi a Sunan al-Kubra sun fitar da hadisi daga Yazid ibn Abi Ziyad daga Zaid ibn Wahab, yake cewa wata rana Amina, sayyidina Abu Bakar ya shiga tantin wata mace a cikin tanti, yana tambayar ta tana da ruwan sha, sai ta ƙi masa magana, tana da akwai ruwan sha, sai dai ta riƙa nuna masa da ɗan yatsa, tana nuna masa da ɗan yatsa. Sayyidina Abu Bakar shi kuma ya dage, sai ta yi magana, ya matsa mata dole sai da ta buɗe baki ta yi magana, ta ce da shi wane ne kai? Ya ce ana rajulun min Quraysh, ni wani mutum ne daga ƙabilar Qurayshawa. Ta ce Quraishun kathir famin ayyihim anta, Qurayshawa da yawa, daga cikin wace ƙabila ta Qurayshawa? Qala ana Abu Bakar, ya ce ni ne Abu Bakar. Sai ta ce bi abi wa ummi, mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka. Innahu kana baini wa qaumi qitalun fil jahiliya, take ba shi labarin dalilin da yasa ta yi shuru din nan, yayyai take magana sai da kyar ya matsa mata ta yi magana take ga masa cewa a jahiliya akwai rikici tsakanin mutane na tsakanin kabila ta to gida da gida ana ta rikici sai dai wa Allah alkawari in har ubangiji subhanahu wataala ya sabar da zaman lafiya tsakanin su cewa zan zo in yi hajji amma shiru ba tare da na ce komai ba han koma saboda ita alkawarin da ta yi wa Allah anta hujja sabitatan la tatakallam ta zo ta yi hajji shiru ba za ta kula kowa ba za ta ce komai ba har ta koma sai sayyidina Abubakar ya ce da ita takallami ki yi magana ƴar uwa fa innal islama hadama ma kana qabla zalika wajha alkawari da kike tun ga jahiliya kafin zuwa musulunci musulunci da yazo ya rushe wannan saboda haka babu wani abu a kanki to wadannan asar din suna da murci har a jahiliya laraba suna irin wannan suna kuma daukar shi a matsayin ibada ce za su ga kusanci Allah subhanahu wataala da wannan kamar yadda ya kasance a zamanin banu isra'ila to wadannan ruwayoyi da muka karanta za su nuna mana wasu abubuwa na farko za mu fahimci cewa dukkan irin wani bakance da aka yi irin wannan to baya cancanta a cika shi duk wani alkawari da aka dauka irin wannan to baya cancanta a sauke shi saboda me saboda wannan ba kusanci ne ga Allah subhanahu wataala ba shi yasa suke cewa da su annabi ya ce wa wannan abu isra'il cewa yayi magana ya je inuwa ya zauna bai kamata ya cika wannan bakancen ba to kaga wannan ya nuna kenan ba bautar Allah bane inda bautar Allah ne duk wanda yayi bakance zai bauta wa Allah zai ba man nazara an yuti' Allah falyuti'hu ce duk wanda ya bakance zai yi wa Allah da'a to ya lallaye masa da'ar to tunda aka ce su warware wannan abin ya nuna ba kusanci ga Allah bane ba neman wato ba samun lada za a yi ba sannan kuma za mu ga bai umarce shi da kafara ba bai umarce shi da kafara ba kamar a ce idan mutum ya yi bakance sai ya kasa yin abin da ya yi bakance din mutum da ya ce ya yi bakance sai ya yi hajji sau goma sai kuma larura ta zo kasa yin hajji sau goma to duk bakancen da mutum ya yi ya kasa cika shi to yana komawa hukuncin saukuncin rantsuwa sai ya yi kafarar rantsuwa to kaga wannan tunda ba a ambaci bakancen ba a tunda ba a ambaci a yi kafara ba ya nuna ba bautar Allah ba ne saboda haka ba kafara zai yi ba kamar bakancen da mutum ya yi bai ambaci kowane abu ba ne ko ya yi bakancen da ba zai iya cika shi ba tun yayi bakancen da ba zai taba yiwa ya cika shi ba ce yayi wa Allah alkawari in yayi masa kaza da kaza da kaza zai je yayi dawafi shi ɗaya talba tare da kowa a cikin Ka'aba ba haka ba yadda za a yi cika wannan dai ba zuwa zai nemi alfarma sarkin Makka ba a dakatar da kowa da kowa wanda kaga za ta yi wahala ko shi kansa sarkin Makka ya ce zai wannan ai ya dauko wa kansa aiki to dukkan mutumin da zai alkawari yayi bakance ko yayi bakancen abinda bai ambace shi ba to shi ma wannan du'a ana cewa ayi kafara ta rantsuwa to amma nan ba ambace ba a ce ta yi kafara ba mutumin da zai ce alayya nazrun nayi bakance in Allah ya min kaza 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 zan yi kaza sai mutum aka ba Allah ya masa abu amma bai faɗi me zai yi ba bakancen bai yi ba to shi ma idan mutum bai ayyana wani abu ba ana cewa yayi kafara to amma anan kaga babu kafara Imam Malik a cikin Muwadda bayan ya ka hadisin Abu Isra'il sai yake cewa walam asma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amarahu bi kafara amma ban samu wata ruwaya ko wani hadisi da yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarci abu isra'ila da ya kafara ba wa qad amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yutimma ma kana lillahi ta'a wa yatruka ma kana lillahi ma'siya amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi ya cika abin da yayi alkawari na da'a shine azumin sa sannan ya bar abin da yake saban Allah ne wannan yake nuna cewa irin wannan bakancen ba shi da wata kima abu na uku a yayi ishara a wasu ruwayoyin kamar yadda zamu gani nan gaba da cewa me yasa ba a san irin wannan bakancen saboda azabtar da kai ne Allah subhanahu wataala kuma la ghaniyun an ta'dhibi hadha nafsuhu ba ya bukatar ka azabtar da kanka ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum ubangiji ba bukatar yake ga azabtar da ku ba menene Allah zai me zai amfana da shi dan kun wahala wani amfani ne Allah subhanahu wataala zai samu daga wahalar da za ku sha babu wani amfani a ciki don haka ka zauna ka tsaya kyam a cikin rana ka ki zama ka ki magana wannan wahalar da kanka ke yi wani amfani Allah zai yi wa Allah subhanahu wataala saboda haka ita ibada idan ta kasance ko ta fada ce a baka ko ta aiki ce to zaka ga cewa ta kunshi wani abin da yake akwai tazkiyatun nafsi a ciki akwai abin da zai tsarkake maka zuciya zai kai ka zuwa ga wata gaya ta kamala to wannan ita ce ibada zaka samu cewa akwai wani abu na kamala akwai wani abu na tazkiyatun nafsi a ciki koda da wahala zaka ga ba wahala ce tsantsagoranta ba zaka samu akwai wani abu da tsarkake zuciya kamar azumi kaga akwai wahala amma kuma akwai ba da wasu abubuwa da yawa ma'anin da yake tattare da shi masu dimbin yawa zai tsarkake maka zuciya zai ƙara hada ka da ubangijinka zai sa kai shi urin abin da ɗan uwanka suke ciki waɗanda suke rasa ci da sha tsawon kwanaki zai baka damar tsayawa kai bautawa Allah subhanahu wataala abubuwa da yawa waɗanda zaka samu ƙarƙashin azumi to kaga duk da wahala a cikin sa amma kuma akwai tazkiyatun nafs haka nan alhajji hajji ko da kuwa akwai wahala cikin aikin hajji zaka samu akwai abin da yake tsarkake rai ne a tsarkake zuciya ne sannan kuma zai kara daukaka ka zuwa ga wani babban matsayi a gurin Allah to duk abin da zaka yi ka wahala babu waɗannan abubuwan a ciki to babu tar Allah bace dan haka ita mashaqqa laysat maqsudatan li zatiha ba inda aka ce kai ibada dan ka sha wahala sai dai ai umarce ka da ibadar wani abu na wahala ya shigo cikin ta amma ba ita wahalar umarce ka da ita ba tun a karan farko ko annabi sallallahu alaihi wa sallam da yace wa an aisha qadruki ajruki ala qadri mashaqqatiki la danki gurgudun wahalar ki ai ba ita tattaro wahalar ba wahalar same ta ba dan ta tarko ta da kanta ba an zo ta dauko umara al'ada ta same ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta mai da abinda ta warware umaratta ta mai da ita ifradi daga baya ta buƙaci umara kamar yadda kowa ya samu umara a cikin wannan hajji a cikin wannan shekarar annabi yace ta je ta dauko ihrami a tan'im a hilli ta zo ta yi umara to wannan wahalar ta sai ta kuma fita ta sake dauko ihrami musamman a wancan lokaci wahala ce to shine annabi yake lallashin zuciya ta cewa ajruki ala qadri mashaqqatiki la danki gurgudun wahalarki to ba anan ana nufin cewa shikenan ka taru wahala ba dan ka samu lada da yawa ba haka ake cewa ba saboda haka a cikin ibada ba Allah yana huce haushinsa bane akan bayinsa yake farlanta musu abin da yake mai wahalar da kai kamar yadda wasu batattu suka dauka cewa in ka wahala zaka fa samu lada a gurin Allah saboda haka su zauna ba cin abinci mai kyau ba shan abinci mai kyau ba zama guri mai kyau suna yawo a jeji suna zama da dabbobi har wasu suka cewa ka ci abinci tare da karnuka ma wani kusanci ne zaka samu ga Allah ko alamar waliyi shine wanda zaka same shi yana cin abinci tare da kari wannan shine alamar ya tirsasa zuciyarsa ya birgina hancinsa a ƙasa saboda haka ya kaskantar da kansa ga Allah wannan ba haka Allah ya shar'anta mana ba kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq haka Allah bai haramta maka ba bai haramka maka ka ji dadi ba Allah ya ne mutane mu'minai su ci abinci su ci mai dadi ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum wa'malu salih kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah haka nan ya umarci manzanni su ba ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibati wa'malu salih saboda haka da manzanni da mu'minai da Allah ya ce ku ci abu mai dadi ku sha masu mai dadi saboda haka azabtar da kai baya daga cikin bautar Allah ba abu inda Allah ya ce ka azabtar da kanka da sunan bautar Allah shi yasa za mu ga aikin layya da farko suna zaton Larabawa suna zaton cewa ana so ne kawai kai ta yanka dabba ko da za a ita jefar da naman dabban nan namun daji suna ci ko wasu tsuntsaye masu cin nama to Allah ya nuna musu a lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaruhu taqwa minkum tsoron Allah da yake zuciyar ku ita ake bukata ba wai naman ba ko kuma jinin da kuka zubar Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi daga Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga wani mutum a hajji yuhada baina ibnaihi ƴaƴansa suna tali da shi yana tafiya ya gaji tafiyar ma ta gagara saboda haka sai ƴaƴansa guda biyu ne ɗaya tsaya dama ɗaya tsaya hagu suka tattago shi suna tafiya da shi haka yana jan kafarsa a ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma balu hadha wannan fa me ya faru haka ga abin hawa a dora shi abin hawa mana samun masa abin hawa da zai hau sai waɗannan suke ce masa nazara an yamshi ai yayi wa Allah alkawari cewa a kar zai haji ba zai hau abin hawa ba gaba ɗaya hajjin sa a kafa zai yi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah an ta'dhibi hadha nafsuhu la ghani Allah baya bukatar wannan bawan Allah ya rika azabtar da kansa ya wadatu gabarin azabtar da kansa da yake yi ubangiji baya bukatar wannan wa amarahu an yarkab annabi ya ce a samu abin hawa ya hau saboda aka rushe wannan alkawarin nasa da yayi hakanan a cikin sahih al-bukhari akwai hadisin abdullahi dan abbas annabi sallallahu alaihi wa sallama yana dawafi sai ya wuce wasu mutane ɗaya ya daure ɗaya da igiya yana jan shi sun hada hannayensu guda biyu ɗaya yana jan ɗaya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tambaya waɗannan fa annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya umarni ya ce a tsinke wannan zaren da yake tsakaninsu ya kama hannunsa kawai da me sai ya daure igiya a jikinsa a riwayar imamu ahmad da abu dawud hadithan amr bin shu'aib an abi an jaddihi ya fito da ruwayar sosai inda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga waɗannan mutane guda biyu sun daure kansu da juna suna dawafi sun hada junansu sun daure suna dawafi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma balul qiran menene na mannewa da junanku kamar ƴan Turkiya ba za ku rabu ba saboda sun hada wani abu sun daure kansu wai kar su rabu shine sai suka ce ya rasulullahi nazarna an namshi ila albayti muqtarinain ai haka muka yi wa Allah alkawari za mu daure kanmu mu yi ta dawafi tare kan ba za mu rabu ba mun yi wa Allah wannan alkawarin ne sai manzo Allah ya ce laisa hadha nazran wannan ba bakance bane ba alwashi bane fa qata qiranuhuma annabi ya samu abu ya yanke ya datse wannan igiyar da suka daure kansu summa qala inna man nazar mabtughi bihi wajhu Allah azza wa jalla ce ba kance na hakika na gaskiya shine wanda aka yi dan Allah shine wani abin da zaka yi na ibadar Allah saboda haka zamu ga cewa wannan yana nuna cewa wannan ba kance na mutum yayi ba kancan abin da yake ba wani tazkiyatun nafsi a ciki abin da ba ibada ba ma'asiya ce haka in ya tashi barinsa zai yi kai tsaye shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah baya bukatar wannan ba kance kuma musulunci bai sanya wani abu na azabtarwa ba sai inda zaka samu cewa wani abu ne wanda yake na tsarkake mutum daga wani laifi da ya kamar kisasi ko bulala amma haka kawai mutum ya kashe kansa da sunan bautar Allah wannan baya daga cikin musulunci wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa na dima'akum wa amwalakum wa aradakum wa absharakum alaikum haram ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha ala hal malakt kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi tahajjin sa ta ban kwana yana cewa da jininku da dukiyoyinku da mutuncinku da fatun jikinku dukkan su haramun ne gare ku kamar yanda wannan gari wannan rana take da alfarma kamar yanda wannan gari yake da alfarma wannan lokaci yake da alfarma saboda haka wannan haƙƙi ne na Ubangiji baka da iko kai wani abu a cikin wato karan kanka wanda ya saba wa abinda Ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta maka saboda haka abinda maganganun Imam Malik suke nuna irin wannan ma'asiya ne a cikin risala ta Abu Zaid al-Qayrawani yana cewa man nazara ma'siyatan min qatl nafs aw shurb khamr aw nahwihi aw ma laysa bi ta'atin wala ma'siya fala shay'a alayhi wa yastaghfirullah wanda duk yayi bakance na zai yi wani abin na saban Allah yayi bakance yayi alkawari tsakaninsa da Allah zai kisa kai ko zai sha giya ko wani abu wanda ba biyayya ga Allah ba da'a ga Allah ba ko wani abin da shi ba da'a ba ma'siya ba to shine yake cewa fala shay'a alaihi babu komai akan sa ma'ana babu kaffara amma zai nemi gafarar Allah subhanahu wa ta'ala to wannan al'amari da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana na Maryam alayhi salam da yake cewa ni nazartu lirrahmani sawman zaura ta yi shuru din nan wanda a zamaninsu ibada ne har zuwa yanzu a gurin abin nasara a gurin kiristoci sukan yi ibada da wannan shi yasa sai kaga a ce mutum ya mutu a tashi a miƙe a yi shuru na daƙiƙa ɗaya wannan shuru na daƙiƙa shi ne wannan sai a yi shuru to menene shuru ai masa shuru na daƙiƙa dai wannan ibada ce ta abin da kaga kana musulmi ka ka tashi kai wani shuru na daƙiƙa da so ka kai abin da musulunci ya hana auraka koda na daƙiƙa ɗaya koda ba wahala a ciki koda bai tattare da wahala amma ina aka saka kai wannan ba saka kai ba baya daga cikin abin da kusantar Allah subhanahu wata'ala da shi kuma wannan zai sa Allah ya ji kansa ya ji kan mamacin shi kenan kai shuru kai masa addu'a mana kai masa addu'a mana sai kai shuru to a cikin wannan aya zamu ga Allah yana nuna mana cewa idan wani al'amari ya taso wasu wawaye za su sa baki a ciki to kada a tsaya ana jayayya da su barin jayayya da wawaye yana da kyau sun zama su wanda ba su fahimta ba yayin da ya kasance kula cewa wauta ce suke nema kawai a yi to kakka tsaya ka tattauna da su shi yasa maganar ta a tare da waɗannan mutane ba za ta yi amfani ba ba abin da za ta faɗa ta gamsar da su don haka sai ta yi shiru don haka yana daga cikin hikima mutumin da yake ba wanda zai ji maganar da za ka faɗa masa ba zai fahimce ka ba to kakka tsaya ka yi ta jayayya da shi ta surutu manza wanda ba shi da amfani Allah subhanahu wata'ala ya ce fa'atat bihi qauma
فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا
Allah ya ce fa'atat bihi qaumaha tahmilu sai ta zo wa mutananta da shi tana dauke da shi qalu sai suka ce ya maryamu ya ke maryamu laqad ji'ti shay'an fariya kin zo da wani abu kagagge kin zo da wani abu mummuna marar kyau ya ukhta haruna ya ke yar uwar haruna ma kana abuki mura sau'i mutuman mahaifinki ba mutuman banza bane wa ma kanat ummuki bagiya haka nan mahaifiyarki ba mazinaciya bace a nan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da kawo mana cewa bayan wancan duk abu da ya faru bayan ta haife shi hankalinta ya tashi ta yi fatan ina ma ta mutu gabin kabanin wannan abu ma duka ya faru Allah subhanahu wataala ya sanya annabi Isa alaihi salam yana jariri ya fara ya furta mata cewa ta kwantar da hankalinta kar ta yi bakin ciki kar ta damu ga ma dauki nan Allah ya kawo mata ga ruwa nan yanzu zai gudana karkashin ta ga abinci nan na dabino za ta ci sannan ya gaya mata abinda za ta yi in ta zo ta samu mutananta duk ta samu wannan nutsuwa ta samu wannan kwanciyar hankali saboda haka fa'atat bihi alfa'u anan tana nuna cewa ana gama wannan maganar suna gama wannan maganar da danta ko danta yana gama mata wannan maganar ta dauko shi ta zo da su wannan alfa tana nuna at-ta'qib bayan wannan abu ya faru kawai ta zo da shi wannan shine abinda nassin alqur'ani yake nuna sabana abinda bible yake nunawa bible yana nuna cewa sai da ta zauna kwana 40 a baitul laham sai da ta gama wankan bikinta sannan ta zo ta dauko danta ta dawo cikin mutananta alqur'ani bai nuna mana haka ba ya nuna mana bayan ta samu wancan kwantar da hankalin da nutsuwa a lokacin sai ta dauko shi shine fa'atat bihi ba a ce wa'atat bihi ba sai aka ce ya ka kawo fa fadin da tana nuna ta'kid cewa nan aqibal intihai al-kalam suna gama magana ta taho da shi wannan shine abin da ya dace an karwaito daga kalbi ya faɗa haka cewa za zauna kwana 40 sannan ta dauko shi amma dai wannan abin shine wanda yafi dacewa tahmiluhu tana dauke da shi don haka bata ma wani bubboye shi ba ta fito da shi a fili kowa ya gan shi don me don ta samu yaqinin cewa Allah subhanahu wataala zai kubutar da ita daga tuhumar da ake mata ta samu nutsuwa saboda me saboda ta ga ayoyi da yawa ta ga ayoyin da ta gani tun daga lokacin da ta dau ciki aya ce haka kawai ta ga mala'ika a zo a yi mata busa kuma ciki ya samu kuma daga daukan wannan cikin ta zo ta yi masa wannan ta yi wannan haihuwa bayan wannan haihuwa ta zo ta ga dabino gashi busasshe ya zo mata da yaya sannan ta ga ruwa a gurin da babu ruwa sannan kuma yaron da ta haifa kafin ma ta sa hannu ta dauke shi ta ji ya kama magana da ita to kaga ta tabbata cewa wannan labari ne na Allah don haka ta tabbata ubangiji subhanahu wataala zai kubutar da ita don haka ta dauko shi ba tare da wani kokkowewa ba ta dauko shi a fili tana zuwa mutanen ta suka gani hankali ya tashi domin mutanen kirki ne ta fito daga gidan mutanen kirki kamar yadda muka yi shimfida muka nuna gidanta da Imran da mahaifiyarta da Zakariya wanda shine wanda ya rene ta dukkanin su mutanen kirki ne Zakariya annabin Allah ne mahaifinta yana daya cikin manyan masu bautar Allah cikin Banu Isra'ila shugaba mahaifiyarsa ita ma mai bautar Allah ce shi yasa ma ta yi alkawarin zata barta ta yi wato zata bada abin da ta haifa domin yayi wa Allah subhanahu wataala hidima da haka hankalinsu yanzu ya tashi ga ƴarsu wacce suka bayar da ita don ta bauta Allah gashi ta zo tana ɗauke da ɗa kalu ya maryamu laqad ji'ta shay'an fariya suka ce ya maryamu kin zo da wani abu babba wani mummunan abu babba wato wannan abin da kika zo da shi wani abu ne wanda yake babba domin ya mace budurwa ta zo da dan da ba da miji ba to ta zo da babban abu ta zo da wani kamar ta zo da wani kagaggen abu shi yasa suka kira shi fariya wanda Allah ta'ala yake cewa wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna yace yaftarinahu kar su zo da wata ƙarya da za su kago ta tsakanin hannayensu da kafafuwansu shine su zo da dan zina suka ce ya ukhti haruna yake yar uwar haruna Haruna anan zai yi ana nufin ƴar uwarsa ce tana da wani ɗan uwa sunan shi Haruna shi ma kuma mutumin kirki ne saboda haka sai suka ƙara kiranta suka dangana ta da ɗan uwanta domin su ƙara fito da munin abin da ta yi ke ƴar uwar mutumin kirki kamar Haruna nan da muka sani mutumin kirki a ce ke kika yi wannan saboda wannan shine tafsirin da yafi inganci cewa tana da wani dan uwa Haruna akwai tafsirin da yake cewa ya ukhti Haruna ana nufin Harun dan uwa Annabi Musa alaihi salam saboda nasabarta tana tikewa ne da tsatsan Haruna alaihi salam saboda haka suka jingina ta zuwa ga ɗaya daga cikin kakanninta shine Annabi Harun alaihi salam kamar yadda a Larabawa ake cewa ya akha Tamim ya akha Quraysh ya akha al-Arab ana nufin ɗaya daga cikin wannan ƙabila to kamar su ɗaya daga cikin wanda zuriyar Haruna kina ɗaya daga cikin zuriyar Annabi Haruna kuma ki zo da wannan abu Haruna kuma an san shi annabin Allah ne to amma tafsirin da yafi inganci shine Haruna din ba Annabi Haruna ake nufi dan uwan Annabi Musa alaihi salam ba ana nufin dan uwanta ne shi ma kuma mutumin kirki ne don gidan dukkan shi an shaida cewa zuriyatan ba'dha min ba'd kamar yadda Allah ya ce dukkan zuriya ce wanda sashin su daga sashi wato suna da hali na kwarai saboda haka sai suka kirawo ta da dan uwanta domin su ƙara fito da munin abin da ta yi cewa ke kamar ƴar uwar kina ƴar uwa ga wani wanda an san shi mutumin kirki a ce kin zo da wannan abin da yake nuna cewa wannan tafsirin shi yafi akwai riwaya a cikin sahih muslim da waninsa daga al-mughira ibn shu'ba yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aika ni zuwa ga mutanen Najran sai mutanen Najran an sani nasara ne kristoci ne sai suke ce masa kuna karantawa a cikin alqur'ani ya ukhta haruna ya yar uwar haruna tare da cewa annabi Musa ya zo gaba da annabi Isa da shekaru masu yawa ya za a yi Maryam ta zama yar uwar kuma Haruna wato suna so su ce alqur'ani ya zo da wani abin da ba zan yiwu ba alama ce ta akwai jahilci a cikin alqur'ani sai Mughira ya ce sai na rasa me zan ce musu lokacin da ya dawo sai yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga fa abin da Nasara da Jiran suka gaya masa cewa alqur'ani akwai wata magana bambara kwai an ce ya ukhta Haruna tare da cewa annabi Haruna ya yi zamani kafin zuwa annabi Isa da shekaru masu yawa me ya kawo batun shi a tare da Maryam to shine sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce alam ya'lam annahum kanu yusammuna bi asma'il anbiya ashe su ba sani ba annahum yusammuna bi asma'il anbiya cewa su banu isra'ila suna kiran ƴaƴansu da sunan annabawa saboda ka akwai wani a cikin gidan wanda aka samu sa sunan annabin Allah ce alam ya'lamu annahum yusammuna bi asma'il anbiya anbiya'ihim was-salihin qablahum ba su san cewa suka yi sa sunan annabawa ba da salihan bayi gabanin su kuma wani abu ne sananne ko mu a zira ba ga Muhammadu nawa ne Abubakar nawa ne Umar nawa ne muna sanya sunayen annabawa muna sanya sunayen sahabbai muna sanya sunayen mutanen kirki to su ma akwai wannan aya cikin su to menene abin me aka ce ya ukhta haruna ba ana nufin haruna dan uwan musa ba ana nufin wani dan daya ne daga cikin gidansu wanda aka sa masa sunan annabi annabin Allah to kaga wannan yana nuna cewa ya ukhta haruna anan ba ana nufin haruna dan musa ba ana nufin haruna dan uwanta saboda haka anan suna cewa ya kamata a ce ita ma ta zama mutum mai kirki kamar yadda ya zama mutumin kirki ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya mahaifinki ba mutumin banza ba ne mahaifiyarki kuma ba wacce take mazanaciya ba ce a nan akwai abin da ake kira ka hana wani mummunan aiki biwazi ittabi'i ka yi wa mutum wa'azi da gidansu ko ka yi wa mutum wa'azi da kabilarsa ko ka yi wa mutum wa'azi da al'ummarsa ka hana shi wani mummunan aiki kamar yadda za ka iya masa wa'azi da gidansu da kabilarsa ka sa shi wani kyakkyawan aiki shin wannan yana yi wa a shari'ance ka sa mutum ya yi kyakkyawan abu ta hanyar tuna masa yadda gidansu yake ko yadda kabilarsu take ko yadda babansa yake ce babanka mutumin kirki ne da kaza kai ma karkai ko babanka mutumin kirki ne baya abu kaza kai ma ka daina ya halatta ya wa'azi da wannan ko bai halatta ba shi ne abinda za mu tattauna insha Allah gobe abinda muka faɗa na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure ubangiji ya yafi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.